Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafi ku ji abin da muke tafa da shi, ga Mahmud nan dauke da kanin labarai.
To an samu mutum na farko da ya mutu a nahiyar Turai sanadiyar cutar coronavirus. A kuma daidai lokacin da aka samu ɓullar cutar a karon farko a nahiyar Afirka. Sannan za ku ji cewa ana ci gaba da kaiwa rana tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da Attorney General ɗin Amurkan wato William Barr.
A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a jihar Adamawan Najeriya dubin wani gungun matasa masu aikata manyan laifuka ta cika.
Muka samu labari kamar ka je muka kai musu samame kuma Allah ya taimake mu muka kama su da taimakon operation farauta. Muna nan muna bincike akan su, duk lokacin da bincike ya kare za mu kai su kotu su fuskanci hukuncin da ya kamata.
Sannan rahotanni na nuna cewa kasashen Afirka na bukatar miliyoyin daloli wajen bin matakan da za su taimaka musu da yaki da sauyin yanayi. Muna tafi da shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makere ke shirya mana. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara kawo muku labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wani dattijo ɗan ƙasar China da ya je yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekara 80 wanda ya mutu a birnin Paris shine na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga China. Baya ga haka a nahiyar Afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a ƙasar Masar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a China suka bada umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin Beijing dole ya killace kansa na tsawon mako biyu kafin ya yi cuɗanya da mutane yayin da ƙwararru ke faɗi tashin ganin wato an gano makarin wannan cuta. Zhang Zimin shi ne shugaban sashen bincike a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta China. Ya ce tawagar masana kimiyya da ke bincike sun maida hankalinsu ne kan wasu nau'ukan magunguna. Za mu yi wasu gwaje-gwaje, wasu daga cikin magungunan da muka gwada sun nuna alamun za su yi aiki. To halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka gano sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar ya haura rabin miliyan ɗaya a ƙasar ta China. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke kira ga waɗanda suka kamu da cutar suka warke da su je su ba da gudunmawar jini domin a yi amfani da shi wajen warkar da masu fama da cutar. Kamfanin dillancin labaran China Xinhua ya ruwaito shugaban babban asibitin Wuhan yana kira ga waɗanda suka warke da su taimaka su ceto rayukan masu fama da cutar. Bincike na nuni da cewa za a iya ɗiban wasu ƙwayoyin halittu da ke cikin jinin waɗanda suka warke a yi amfani da su wajen zama makari ga waɗanda cutar ta kama. A 'yan kwanakin baya ne hukumomin China suka sauya tsarin yadda suke gano masu ɗauke da cutar, inda akan ɗauki hotunan ƙodar mutane wajen gano cutar maimakon yin gwaje-gwaje a ɗakunan bincike. Lamarin da ya sa aka samu ƙarin adadin waɗanda ke ɗauke da wannan cuta ta coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce doka ta ba shi ikon ya shiga tsakani a duk wata shari'a da ta shafi masu aikata manyan laifuka, bayan da Attorney General ɗin ƙasar William Barr ya cicike shi kan wani sakon Twitter da ya wallafa wanda ya shafi ƙararrakin da ke gaban ma'aikatar shari'ar ƙasar. Da safiyar jiya Juma'a shugaban na Amurka ya wallafa wani sako a shafin na Twitter. Jim kaɗan bayan da Barr ya bayyana a wata hira da ya yi da gidan talabijin na ABC cewa sakonnin Twitter da Trump ke wallafawa na hana shi gudanar da ayyukansa yadda suka kamata. Amma ya ce shugaban na Amurka bai taɓa sa shi ya yi wani abu a wata shari'a da ta shafi manyan laifuka ba. Sai dai Trump ya mayarwa da Attorney General Barr da martani, inda ya ce hakan ba yana nufin ba shi da ikon da zai yi magana ba ne a matsayinsa na shugaban ƙasa, amma kuma ya daure ya ƙi cewa komai. Wannan kaiwa rana da ake tsakanin Barr da Trump na zuwa ne yayin da jama'a da dama ke dasa alamar tambaya kan irin rawar da shugaba Trump ke iya takawa a fannin shari'ar Amurka.
To Madalla Mahmud, Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu inda zamu fara da rahoton da ke cewa a jihar Adamawan Najeriya da ke arewa maso gabashi, dubban wani gungun matasa masu aikata manyan laifuka wanda ake kira Shila Boys ta cika, bayan da jami'an tsaron farar hula na Civil Defense suka cafke da dama daga cikin mambobin kungiyar. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, gungun matasan ya hana jama'a sakat, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Cikin kwanakin nan dai, magidanta a jihar Adama kan kwana ne ido bude sakamakon ayyukan waɗannan ƴan jagaliya da ake walakabi da ƴan Shila. Su dai waɗannan ƴan Shila da akasarin su ma matasa ne majiya ƙarfi, kan tare hanya ko farma gidaje domin ayyukan ta'annatin wanda ko suka hala da sace-sace da kuma kisa, da yake nuna mana ma labarai wasu da suka fara tarkon jami'an Civil Defense NSCDC a takeice. Komandan runduna a jihar Adama Nuruddin Abdullahi yace yanzu kan sun daura da marar yaki da bata gari.
Kamun da muka yi na wasu matasa a area din Demsawu, waɗannan matasa sun addabi mutane da sace-sace da yanke-yanke da matsama mutane. To aka kama mu, muka samu labari, saboda haka muka je muka kai musu samame, kuma Allah ya taimake mu muka kama su da taimakon operation farauta. Saboda haka muna nan muna bincike a kansu, duk lokacin da bincike ya kare za mu kai su kotu domin su fuskanci hukuncin da ya kamata.
Wasu da aka cafke sun ko bayyana da dubban su faye cika.
Ba zan san haka ba, ni ma ban san hakan za ta iya faruwa ba, ban hakan za ta iya faruwa ba, wallahi wallahi.
Sai ne mituwa wajana na bashi, ya tafi ya kara dawowa, ya zo sau uku wajana na bashi, to ni sai na tsaya da roƙon Allah ya daina zuwa gidana.
A kullum hukumin tsaro kamar buƙaci jama'a da suke ba su haɗin kai, inda Nuruddin Abdullahi ya ƙarin haske.
Nan yara wanda yake su hamma sun riga sun yanke hukuncin, duk ranar da zai kama ɗaya daga cikin sai sun kashe shi. Hukuncin da suka ga akwai wasu mutane waɗanda ba su gane musu ba, to su zo su ba mu bayani, mu kuma cikin hukuncin Allah za mu je mu yi duk abin da za mu yi mu ga mun taimaka wa mutane.
Yanzu haka dai matsalar tsaro a Najeriya na ƙara ta'azzara, lamarin da yake ƴan majalisar ƙasa da ma ƙungiyoyin kira na sauye shugabannin tsaron ƙasar bisa zargin gazawa, yayin da kuwa bangare guda babban hafsan sojin kasar Laftanar Janar Tukur Yusuf Burtai a wata hirar da ya yi da wata kafa yaɗa labarai a kasar yace aikoransu ba ita ce mafita ba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 140 ne suka fice daga gidajensu a arewa maso yammacin Siriya cikin kwana ukun da suka shuɗe. Karuwar faɗan da ake gani a yankin Idlib da Aleppo ya sa sama da mutum 830 ficewa daga mahallansu tun daga watan Disambar bara, abin da ya sa majalisar ta ayyana lamarin a matsayin yanayi na ƙunci mafi girma da aka jefa jama'ar yankin tun da aka fara rikici a ƙasar ta Siriya a shekarar 2011. Kiyasi ya nuna cewa kusan mutum miliyan uku ne suka fice daga lardin tun da aka fara wannan rikici. Mafi akasarin masu tserewa a yankunan kannifi kan iyakar ƙasar ne da Turkiya, inda aka fa sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda ke fuskantar matsalar cunkoso. Yankin wato yakin na Siriya ya ƙazanta ne a wannan watan, tun bayan da dakarun gwamnatin ƙasar suka kashe wasu sojojin Turkiya 13, lamarin nisa hukumomin Ankara suka ƙaddamar da hare-haren ɗaukar fansa. Shugabannin ƙasashe da manyan jami'an tsaro na duniya sun halara a birnin Munich, inda za su duba yankunan da ake fuskantar matsaloli a sassan duniya, kama daga rikicin da ke faruwa a gabas tsakiya zuwa zazzafar gasar da ke faruwa tsakanin Amurka da China. Frank Walter Steinmeier shine shugaban ƙasar ta Jamus da ke karɓar bakuncin wannan taro.
We fall back into the classical security dilemma. More mistrust.
Yace mun kuma tsintar kanmu cikin matsalar tsaro da rashin amintaka da daukan makamai da ke haifar da rashin tsaron. Waɗannan su ne sakamakon abin da za mu gani waɗanda ba za a iya kaucewa ba. sai dai masu lura da al'amura wannan babban taro na ganin waɗannan matsaloli na ƙara danƙon zumuncin da ke tsakanin Amurka da ƙasashen nahiyar Turai, kamar yadda James Davis malami a Jami'ar St. Gallen ya bayyana. Sai shi dai a nasa ɓangaren sakataren tsaron Amurka Mark Esper da ke halartar taron ya jinjina wa wannan gamayya mai mambobi 82 kan yadda ta haɗa kai domin yaƙar ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar na ISIS.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. Yayin da kasashen duniya ke ta faɗi tashi ganin an shawo kan matsalar sauyin yanayi da ke haifar da ɗumamar yanayi, rahotannin baya-bayan nan na nuna cewa kasashen Afirka na buƙatar miliyoyin daloli wajen bin matakan da za su taimaka musu wajen yaƙar wannan matsala. Ƙwararru a Ghana na cewa ƙasar na buƙatar dala miliyan 22 a wannan fanni, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra.
Kimanin wakilai 27,000 sun ka isa birnin Madrid ƙasar Spaniya a watan Disamban bara don su kammala aiki akan yarjejeniyar Spaniya, wacce za a yi amfani da ita a matsayin manhajar tunkarar canjin yanayi tsakanin shekara ta 2020 da 2030. Za a yi hakan din ne ta gabatar da wasu sharuɗa game da samar da hayaki da kuma wasu hanyoyin ƙawancin ƙasashe ƙarƙashin doka ta 6 cikin ƙudurin dokar kiyaye canjin yanayi ɗin. Daraktan riko na ma'aikatar ministan mahalli, kimiyya, fasaha da faddakarwa Peter Derry ya ce da tallafi ƙasar Ghana za ta rage fitar da hayaki da kashi 45 cikin 100.
Please remember we are saying that we reduce emissions 15% on our own. That is, it means that those resources will come from government.
Mun ce za mu rage fitar da hayaki da kimanin kashi 15% da kanmu. Hakan na nufin taimako ko tallafin kayan aiki za su fito daga gwamnati ko dai cikin gida kawai, da ya haɗa da gwamnati da fagage masu zaman kansu. Amma in muka samu kayan na aiki daga waje, za mu kuma rage wani kashi 30. Don shi in aka hada kashi 30 da 15 kenan, ana maganar ragowar kimanin kashi 45. Amma fa in muka ce za mu yi wannan, muna bukatar kimanin dala miliyan 20.2. kuma ragowar da muka ce za mu samar ba tare da sharadi ba, gwamnati za ta bukaci kimanin dala miliyan 6.3 kan a cimma wannan buri. Ku yi haƙuri kada kuɗin da kuka ji ya tsorata ku. Wakilin Ghana a shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kawar da canjin yanayi UNFCCC, Mr. Chichikopon Bodu, ya ce ƙasar Ghana ta shirya da kuɗin aikin fasaha na tinkarar canjin yanayi ɗin.
The UNDP estimated that the annual cost of building climate resilience in Africa ranges from $140 billion.
UNFCCC ta bayyana cewar kuɗin canjin yanayin yanzu a Afirka ya ka amma daga dala biliyan 140 zuwa dala miliyan 200 kan shekara 2030. Abinda duk suke faɗi shine kuɗin canjin yanayi da Afirka ke bayar da gudunmawarsa shi ma yana ƙaruwa, kuma ya ƙaru daga dala biliyan 140 zuwa dala biliyan 200. Don shi ya kamata mu zama masu taimako wurin tunkarar harkokin canjin yanayi. Taron na ƙasashe ƙawaye na cikin 25 zai kasance mafi tsawo a tarihi, bayan ya kwashe sa'o'i 44 sama da wa'adin da aka shirya za a yi shi. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Yayin da Birtaniya ke ci gaba da neman kasuwannin da za ta yi hulɗa da su bayan ficewarta daga ƙungiyar tarayyar Turai, wata nahiya da masana ke ganin ƙasar za ta mayar da hankalinta wajen hulɗar kasuwanci ita ce nahiyar Afirka. Ga Baba Yakubu Makeri da fassarar wannan rahoto da ya haɗa mana.
Birtaniya tana neman sababbin abokan hulɗa, kuma idan tana kan Afirka. Ganin Afirka tana ɗauke da mutane wajen biliyan 1 da miliyan 200, kuma 8 daga cikin ƙasashe 15 mafiya saurin buƙasar tattalin arziki, tana samar da damar saka jari mafi kawo riba fiye da sauran wurare a duniya. Bisa ga wani rahoton cibiyar bunƙasa cigaban ƙasashe masu tasowa ta Overseas Development Institute.
Cikin shekaru 20 da suka gabata ya kai kimanin kashi 16, kuma wannan ya fi matuƙar fin yadda yake a wasu ƙasashen. Koda kuwa ka gwada da ribar da ake samu a Latin America ko kuma wasu kasashe masu tasowa, wannan batu na riba mai yawa a Afirka zai kwadaita ma Birtaniya saka jari a nahiyar.
Birtaniya na kokarin cimma wasu ne. Alƙaluma daga cibiyar cinikayya ta ƙasa da ƙasa na nuna cewa kayayyakin da ƙasashen Faransa da Jamus suke kaiwa Afirka sun ribanya waɗanda Burtaniya ke kaiwa. A wani babban taro da aka yi a London a farkon wannan wata, manyan 'yan kasuwan Afirka sun ce dole ne Burtaniya ta yunƙuro bayan ficewa daga tarayyar Turai.
Idan Burtaniya ta yi zamanta kawai, za a yi banda ita, za a bar ta a tasha.
Kamata ya kamfanonin Burtaniya su zo su yi aiki da tsarin kasuwancin Afirka.
Kamfanonin Burtaniya na ganin suna kan gaba wajen amfani da fasahar zamani. Cibiyar binciken sararin sama na Burtaniya na taimaka ma kamfanonin da ke hulɗa da manoman Afirka kamar irinsu da Price, mai bayar da bayanai game da yiwuwar ɓullar fari da ƙwarin da ke lalata amfanin gona.
Wato kamfanin na ɗaukar miliyoyin bayanai ta wajen amfani da tauraron ɗan Adam, sannan ya tura ma manoma gargaɗi ta wayar salula game da lokacin da za su fuskanci matsalar fari da ƙwari masu lalata amfanin gona nan gaba.
'Yan kasuwan Afirka na neman yadda za a saka jari a fasahohin da aka kirkiro a nahiyar Afirka. Mobile Health wata manhajar wayan salula ce da ke samar da bayanai game da kiwon lafiya a faɗin Afirka.
Kashi 90 na likitocinmu 'yan kasashen yammacin duniya ne, 10 kuma daga cikin sauran kasashen Afirka. Ta bidiyo sukan ga marasa lafiya, su rubuta musu magunguna, su kuma bincike lafiyarsu duk ta bidiyon. Nan kokari muke mu haɗu da mutane da za su iya taimaka mana wajen bunƙasa wannan harka tamu ta kai matakin ƙasa da ƙasa.
Kasashen Afirka na bukata ƙara bada himma muddin suna son su janyo masu saka jari. A cewar Sakataren General na babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan cinikayya da cigaba.
Muna bukatar inganta wannan gudunmuwar da mutane ke bayarwa a matsayin wata gudunmuwa ga tattalin arzikin duniya. Ya kamata mu samar da yanayin da zai sa Afirka ta zama masana'antar duniya ta gaba. Kana iya cewa shin Burtaniya na iya taimakawa? Kamar dai kowace daga cikin ƙawayen Afirka ta kuma samar da wasu daga cikin hanyoyin.
Burtaniya ta ce za ta iya, to amma da yawan masu nazari akan al'amura na gargaɗin cewa tattaunawa kan yadda dangantakarta da Turai za ta kasance nan gaba za ta rinjayi tattaunawa akan batun cinikayya na tsawon watanni da shekaru masu zuwa.
Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Babayan ku makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata mun dauko hira da shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsira ta Jamhuriyar Nijar, Abdu Muhammad, wanda ya bayyana mana alƙaluma akan hatsira da suka faru a Jamhuriyar Nijar a shekarar da ta gabata. A yau ma za mu ci gaba da hirar da ya kamar haka.
Menene za a iya cewa ke masababin yawaitar hatsira a baban hawan nan kamar waɗanda ka bayyana ɗin nan? Idan aka duba za a gano cewar kusan kowace shekara hatsarin ababen hawa na ƙaruwa a nan Nijar. Me dalilin da yasa haka?
To gaskiya sai mu ce duka abin da ka ga gaskiya wata gagarumin mu na ɗan Adam, sai mu ce duka mai yawa a bar shaga kamar drobi ba su kulawa da kamar su bar masu saka mu wani hayya ya ga taho ya wada ku channel su da priority ba abin ka'ida kwarai kuma har sa gudu kan gaskiya gudu suka kwarai akwai garanci. Kuma su da kawai 'yan ƙasa da ya fi an suwa ta yaba su jimin hayya da kyawu sun ga suwa su hatsi da 'yan ƙasa. Akwai kuma har yadda ya gangance kamar za ka wuce wani mai tuki kenan ya kawata ka kula da abin da aka gaba da abin da aka baya ta wajen duk ba a yi shi mawai da fasama kamar kuma a kuma zuwa su yi ajiye mota inda bai kawata ba inda ya dace ba to duk wannan shi na ka hatsari da ya. Kamar inda uku a jimirce kamar wanda ya wanda kusa aka hatsari da yawan gudu gangancin na gudu wannan kashi 26 na hatsarin da aka samu shi a gabbe da masu gudu da yawa. Na biyu su shi na wannan channel space priority a da zaki kusa kashi 25 ba da 25 cikin 100. Na uku shi kuma wanda wakta president jefeton wanda kamar shi dan ƙasa wanda bai kula kiyaye ga hayya shi ma dipulsa da kuma mawai da fasama wanda yake yana kamar yana wuce cikin gudu kenan shi kuma 70% da kuma are stasoman da jori shi ma wanda wanda bai dace ba shi kuma 70% to kaga mai yayi wanda kasa ana samun accident da yawa.
Wani rukuni ne na al'umma shi yawan accident din nan yawan hatsarin ababen hawa ya fi shafa matasa ne ko tsofaffi ne ko mata ne ko maza ne?
To a jimita dai matasa sun yi yawa duka tun da duka yanci gaskiya mun gane duk masu yawan accident sai a ce tsakanin yan shekara 20 zuwa 40 sun da sun kai sa hatsari da yawa insha Allah.
Wasu na ganin kamar za a iya alakanta matsalolin da ke haddasa hatsarin ababen hawa da rashin inganci ko kyawun hanyoyi.
To muka abinda gamla suna cikin wanga da gama cikin biyar din babu suke wannan haya ba ta cikin wannan matsala mun san akwai matsala haya amma ga riskin da muka samu kamar haya babu cikin maimaiya masu hatsari haya tana sa sai wuri amma babu cikin maimaiya ko ta da andaka zero amma dan ku wurin ba ta hatsari da yawa an tanke ta
ina maganar masu amfani da waya a daidai lokacin da suke tuki ko kuma waɗanda ke ɗaukar mota cikin maye
duk suna sa shi na cewa abin da ga mana maye mai ne gawa duk an akwai akwai su gara sana amma su a cikin kasa-kasa kama yan fursan da ya fursan da akwai su cikin abin da ka sa hatsari sun kai kamar kishi wajen 30 mun kara wata hannun wani to kenan wannan biyar da gawa sun da maiya ana sa duk wannan a wannan telefon ana ɗauka ga haya ko kuma cikin maye duk wannan akwai su amma maye-mayen wannan biyan da riga masu ne mayan.
An yi wani lokaci da ake kwatanta kamar Nijar na ɗaya daga cikin na watakila ma kan gaban ƙasashen da suka fi kowace ƙasa fuskantar hatsarin ababen hawa a yankin Afirka ta Yamma.
Wannan kuskure da aka da yawa. Ko shekara biyu a shekara biyu ƙungiyar lafiya ta duniya OMS ta haɗu da raskana. Ita ka duro na raskana ce ga duk kasashen duniya ta bai kowane matsalin shi to raskuna ta farko da an gai shekara 2011 da mun shi na haido Niger ta cikin na baya mutum 38 cikin 200 a kashe ya kowace shekara Niger ga lokacin nan amma da an kai dora kwan na ƙashewa ga na dem desert kishi 26 na garin shidda nan cikin wanga duka kasashen da ake yi da mu sai in ce in ba na zama benin ce da ya an kaba gare mu kenan ga da an kawo nan suna nan da cikin afirka ya ta goma 14 cikin wanda ba su aksijin da yawa kenan duk abin da aka yi sai a ɗauko tsohon tarihi a sashi kundu a cikin da ba bayan muku ba abu ya sake kwarewar da insha Allah.
To yau ma nan za mu ja burki akan wannan hirin har sai sabon mako idan Allah kai mu. A madadin bakon namu Abdul Muhammad, shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatan kiyaye hatsari a jamhuriyar Niger, da wakilin Musulu Mummuni Barma, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma sai sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga wurin Usman Shitu Mahuta, inda ya ce hukuncin da kotun koli a Najeriya ta yanke na sake tabbatar da gwamnan jihar Imo na jam'iyyar PDP a matsayin halastaccen wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da aka gudanar tare da soke zaben gwamnan jihar Bayelsa wanda dan takarar APC ya lashe. Tabbas gaskiya ce ta yi halinta, kuma wannan wata yar manuniya ce da ke nuna cewa yan Najeriya sun dawo daga rakiyar jam'iyyar APC, kuma sauran kadan ruwa ya kare wa dan kada domin ko ba komai abinda aka yi ma Buhari a jihar Borno. Wannan ma wata babbar ishara ce ga masu mulki duk irin farin jinin na Buhari, amma yau shi ake yi wa iko ba mai babu shakka tura ta kai talakawa bango domin tuni jama'a suka gane cewa APC ba jam'iyyar da ke tausayin talaka bace, a don haka APC sai a rungumi kaddara sannan Allah ya kai mu 2023 inda jam'iyyar APC za ta sha mamaki domin shi alƙawari da kaya ne. Sai kuma sako daga Samanja Yusuf Kafancan jihar Kaduna a Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa game da maganar Attorney General na Amurka da ya bayyana cewa yawan maganar shugaba Donald Trump a kafar sada zumunta ta Twitter na ja mishi cikas. Gaskiya kamata yayi shugaban ya daina yawan maganganu haka domin kuwa duk duniya na garin irin waɗannan kalamai nasa kuma ba masu daɗi bane yake yawan yi. Sannan kuma in ma zai yi su to ya tabbatar ya aika sako ne da zai dadada wa al'umar kasar rai daukacin duniya baki daya. Nagode. To sai kuma sakon ƙarshe a yau daga wurin Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe inda tace salam VOA Hausa. Gaskiya ya kamata shugaba Buhari ya sani cewa ihu da al'umar jihar Borno suka yi masa wannan wani hannunka mai sanda ne akan halin damuwar da ake ciki na matsalar tsaro da suka dade suna fuskanta kuma ana bashi shawara baya dauka da fatan yin haka zai sa ya gane halin da suke ciki kuma ya dau matakan shawo kan waɗannan matsaloli. To jama'a kafin mu kai ga takaitattun labarai ga wannan sakon.
Mai wuya.
Shin ko me yasa mutanen jamhuriyar Niger ke yawan sauraron shirin tsaka mai wuya na Mure Amurka?
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar mace da manoma na Niger. Tsaka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu duran da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi kenan shi tsaka mai wuya kamar yadda sunanta ne lalle tsaka mai wuya ke duk wanda bai da gaskiya gaskiya yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Alhaji Ibrahim Musa dan kasuwa. Kwarai ko in ka saurare shi kullum ina saurare wannan wallahi kullum har da an ga cewa ga ran da za a yi ne wallahi ina saurare shi.
To dan yin wannan shiri na tsaka mai wuya sai ku dinga kasancewa da tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 zangon FM kowace rana Talata a shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya da Niger karfe 5 kenan na safe agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na Murya Amurka duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga Mahmud nan da takaitattun labarai.
Wani dattijo ɗan ƙasar China da ya je yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekara 80 wanda ya mutu a birnin Paris shine na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga China. Baya ga haka a nahiyar Afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a ƙasar Masar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a China suka ba da umarnin cewa duk wanda zai je birnin Beijing dole ya killace kansa na tsawon mako biyu in ya isa birnin kafin ya yi cuɗanya da mutane yayin da ƙwararru ke fata tashin ganin sun gano makarin wannan cuta. A lin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka gano sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar ya haura rabin miliyan a ƙasar ta China. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke kira ga waɗanda suka kamu da cutar ko kuma suka warke da su je su ba da gudunmawar jini domin a yi amfani da shi wajen warkar da masu fama da cutar. Kamfanin dillancin labaran China Xinhua ya ruwaito shugaban babban asibitin Wuhan yana kira ga waɗanda suka warke da su taimaka su ceto rayukan masu fama da ita wannan cuta. Bincike na nuni da cewa za a iya ɗiban wasu ƙwayoyin halittu da ke cikin jinin waɗanda suka warke a yi amfani da su wajen zama wato magani ga waɗanda cutar ta kama. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce doka ta ba shi ikon ya shiga tsakani a duk wata shari'a da ta shafi masu aikata manyan laifuka. Bayan da Attorney General ɗin ƙasar William Barr ya ciccike shi kan wani sakon Twitter da ya wallafa wanda ya shafi ƙararrakin da ke gaban ma'aikatar shari'ar ƙasar. Da safiyar jiya Juma'a shugaban na Amurka ya wallafa wani sako a shafin na Twitter jim kaɗan bayan da Barr ya bayyana a wata hira da ya yi da gidan talabijin na ABC cewa sakonnin Twitter da Trump ke wallafawa na hana shi gudanar da ayyukansa yadda suka kamata. Amma ya ce shugaban na Amurka bai taɓa sa shi ya yi wani abu a wata hiyar shari'a da ta shafi manyan laifuka ba. Sai dai Trump ya mayar da Attorney General ba da martani inda ya ce hakan baya nufin ba shi da ikon da zai iya magana a matsayinsa na shugaban ƙasa.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile da ya hada shirin ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Nick Ivanov. Ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, sai mun hadu a shirinmu na dare.
Vingt-quatre heures sur 24, VOA Afrique.